بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغانا الدر الله رباني دي 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 الدر عشرين دشيد قوات جماد الآخرة هجرانا دشيكرا دبو ليد دريه دي تلاتين دأكو daidai da 15 ga watan Mai shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 41 daga cikin jeren giyar tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, har yanzu muna tafsiri a cikin suratul Baqara. Karatun da ya gabata mun tsaya a aya ta 57, a inda ne alƙawarin insha Allahu ta'ala za mu tattauna kaɗan daga cikin darussa wanda ainihin ayar take ɗauke da su, waɗanda su suka fi matuƙar muhimmanci a ɓangaren abin da ya shafi tauhidi da ɓangaren da ya shafi tarbiyya insha Allah. Amma saboda munasabar ita wannan aya ta fi daidai wa daida, za mu ɗauko karatu daga aya ta 55, a inda Allah ya ce: wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka. Na'am. Idan ba a manta ba, tun tsawon lokaci daga ayoyi na 30 da wani abu, Allah maɗaukakin sarki ya fara ɗauko mana ƙissoshin Bani Isra'il waɗanda su ne ainihin asalin kakanninsu Annabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Har inda aka kai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin tasowar da Annabi Musa ya yi a cikinsu, sai Fir'aun ya ga ta zama barazana gare shi dangane da zalunci da kuma danniya da ya daɗe yana yi wa Bani Isra'ila. To, mun tattauna bayanai masu yawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba mu labarinsu a cikin Alƙur'ani. To, sai dai su waɗannan Bani Isra'il, a daidai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya hallaka musu Fir'auna maƙiyinsu, ya ainihin kuɓutar da su, ya samar musu da yanayi wanda za su iya bautar Allah a cikin salama, sai kuma suka koma su ne wa Allah maɗaukakin sarki godiyar mayu. Wato, bayan Allah ya yi musu alheri, suka dawo suna bin baya da jafa'i da kalmomi na kafirci da baƙaƙen magana ga annabawan Allah maɗaukakin sarki. A waɗannan ayoyi da ainihin wato aka karanta mana, Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin irin yadda Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fara fuskantar matsala dangane da dangin shi Bani Isra'ila, bayan matsala ta kwaranye tsakanin shi da maƙiyan shi kiddawa, wato su Fir'auna. Allah ya ce: wa idh qultum ya Musa, ka ba su labari ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, idh qultum ya Musa, yayin da ku Bani Isra'il. Anan magana ce Allah maɗaukakin sarki yake da Yahudawan Madina da kuma duk Yahudawan da suke sauraron wannan saƙon. Amma sai mai da maganar da aka yi da kakanninsu, waɗanda kakanninsu ne suka faɗi, sai mai da su a kan ya maida magana a kansu. Waɗannan Yahudawan da ke sauraron waɗannan ayoyin a yanzu ba su ne suka faɗa ba, kakanninsu ne suka faɗa, amma kasantuwar sun samu kansu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ci gaba da taurin kai ga annabawa. Dan haka Allah madaukakin sarki ya danganta taurin kan da kakanninsu suka yi wa wasu annabawan zuwa gare su a yanzu. Ina fatan kun gane. Kenan kamar ku da kakanninku ba ku da bambanci. Kakanninku sun yi jayayya da annabawa, kuma kun zo kuna jayayya da annabin zamaninku. Dan haka sai Allah ya ce wa iz qultum ya Musa. Ku tuna lokacin da kuke cewa Musa, ya kai Musa, lan nu'mina laka. Ba za mu taɓa yadda da kai ba cewa wai kai annabin Allah ne. Ma'ana ta farko kenan. Ba za mu taɓa yadda da kai ba cewar wannan muryoyin da muke ji muryar Allah maɗaukakin sarki ce kake magana da shi. Hatta nara Allah jahara. Har sai mun ga Allah ido da ido. Wannan magana da suka faɗi ta yi muni, Allah maɗaukakin sarki bai ji daɗinta ba. Don haka fa akhadhatkumus sa'iqa. Sai tsawa ta buge ku, wa antum tanzuruna, kuna ji kuna gani. Kun faɗa wa Allah baƙan magana a gaban annabin Allah maɗaukakin sarki, sai Allah maɗaukakin sarki ya sa tsawa ta kama ku. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Na'am. To wannan tsawa da ta buge bani Isra'ila kashe su ta yi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ce summa ba'asnakum min ba'di mautikum, sai muka tayar da ku bayan mutuwar ku. Wannan mutuwa hadda Annabi Musa alaihi salatu wassalam aka kashe a bisa ka'idar Allah madaukakin sarki, wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Duk lokacin da ka zauna da mutanen banza, idan hallaka ta zo, to a sunnar Allah har da kai na gari zai hallaka, sai dai iya abin da ya same ka na wannan hallaka za ta shafe ka, amma wannan hukunci ba zai doge har lahira ba. Haka hadisi ya zo sahihi cikin Bukhari da Muslim daga sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda, ta ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ƙarshen duniya wasu mutane za su haɗo tawaga domin su je rusa Ka'aba. A daidai lokacin da suka taho sai sun kama hanya ta Kanas, Annabi ya ce sai Allah ya sa ƙasa sai ta haɗiye su. Sai Aisha ta zabura ta ce ƙasa ta haɗiye su, Annabi ya ce ƙwarai da gaske, tun daga na farko har na ƙarshe a cikin tafiyar. Sai Aisha ta ce to ai akwai waɗanda su hanya ce ta haɗa su, aikin hajji za su je ko umra, kasuwanci za su je ko ziyara. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na'am, ƙasa za ta haɗiye su gaba ɗayan su, sai dai kuma kowannen su Allah zai tashe shi a bisa niyyar shi. Na'am. Wannan haka ya faru ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Annabi Musa ya taho da waɗannan a matsayin mutanen kirki, dattawa waɗanda ba su saba ma Allah a lokacin da Musa ya taho wurin Allah domin ganawa da Allah da kuma karɓo attaura ba. Da haka sai aka zaɓo su, su waɗannan ba su saɓa wa Annabi Haruna ba, ba su yi bautar gunki ba. To kenan kamar waɗannan su ne za ka iya cewa dattawa masu hankali, waɗanda ake ganin su suka dace, suke da tsarkin da za su je gaban Allah domin karɓa wa waɗancan tuba da kuma doka da hukuncin da ya dace da su. Amma kuma da aka je Allah ya fara magana da Annabi Musa tiryan-tiryan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي انظرني قال ربي أرني انظر اليك. لوكacin da Annabi Musa yazo lokacin da suka yi alƙawari da Allah, magana ta kama Allah tiryan tiryan yane da Annabi Musa. Annabi Musa da yaji dadin magana Allah, shi da kanshi sai yace ya Allah bari in ganka, kai mini izini in ganka. Sai Allah yace lan tarani, ba zai yiwu ka ganni ba, walakin inzur ila aljabal, sai dai dubi dutsen da ke kusa da kai. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, idan har ya tabbata inda yake to babu mamaki zaka iya gani na. Falamma tawalla falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka a lokacin da ainihin Allah madaukakin sarki ya bayyana ga wannan dutse sai dutsen ya rugurguje ya zama gari wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi matacce a nan take to haka irin wannan abun kuma yanzu ga annabi Musa ya dibo su an zo za a ji menene Allah zai fadi dangane da waɗanda suka yi bautar gunki da aka zo su kuma sai suka yi wauta wadda wautar su bata gaza waccan wautar da masu bautar gunki suka yi ba domin idan masu bautar gunki sun yi shirka a ayyukansu to su ma waɗannan kuma a cikin maganganunsu sun saba ma Allah kuma sun saba wa annabin shi annabi Musa alaihi salatu wassalam da suka cewa annabi Musa fau ba yadda za a yi mu yadda cewa wai kai annabin Allah ne har sai ka nuna mana Allah da kake magana da shi ko kuma ba za mu yadda cewa maganar da kake da Allah ba ne har sai mun ga Allah gaba da gaba sai Allah madaukakin sarki ya sa tsawa ta dauke su sai suka mutu summa ba'asnakum min ba'di mautikum sannan sai muka tashe ku bayan mutuwar ku la'allakum tashkuruna mun yi muku haka ne dan ku yi godiya ga Allah wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikum na'am Allah madaukakin sarki sai ya fara bayyana ni'ima daga cikin ni'imomin da yawa bani Isra'ila bayan da ainihin wato suka shiga hali na ainihin wato kubuta daga Fir'auna da kuma shimfida musu yanayin rayuwa wanda zai ba su kwanciyar hankalin da za su bauta Allah. Allah ya ce wa zallanna alaikumul ghamama sai muka lullube ku da jido wato sai muka saki jido ya lullube zafin rana sai ya zama a inda kuke babu zafin rana. Wa anzalna alaikumul man sannan muka saukar muku da man ita ce ainihin darba wannan kamar yadda na faɗa mana a makon da ya wuce asalin alman an fassara ta da darba ne a Hausa don a kusantar da ma'anar amma ita alman jinsi ne na abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda yake ba yana bayuwa ne zuwa ga abu ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya saukar muku da darba wa salwa da kuma yan shida ko kuma salwa Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin abubuwa na halal waɗanda muka azurta ku abin da yake nufi da tayyibat su ne abubuwan da suke halal su ne suke tsarkaka waɗanda Allah madaukakin sarki ya azurta ku daga su Allah ya ce sai dai kuma daga baya sai bani Isra'ila suka koma suna butulcewa Allah tare da wancan butulcin da suka rinka nuna mishi sai Allah ya tattara waɗannan butulci nasu ya ce wa ma zalamuna sai dai bani Isra'ila da suka koma su ne wa Allah butulci ba mu suka zalunta ba ba su zalunci Allah ba ba su rage Allah da komai ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai kawunansu ainihin suke zalunta insha Allah ta'ala a ƙarƙashin tafsirin da zan zo ɗauko mana daga littafin al-Imam Ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ƙarshe-ƙarshen bayanan da zan ɗauko mana za su ƙara fassara mana ma'anar wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya wa bayi wata baiwa idan bayi suka gode wa Allah sai Allah ya kara musu wannan baiwar ko kuma ya ba su nau'in wata baiwar kali akan waccan idan kuma bayi Allah ya yi musu baiwa sai suka koma su ne wa Allah godiyar mayu suna ainihin butulce mishi suna kafirce mishi idan ya tashi a cikin wannan ni'imar da ya musu sai ya azabtar da su ko kuma ya amfani da wata hanyar ta azabtar da su insha Allah ta'ala za mu ji waɗannan a cikin tattaunawar da za mu yi da ikon Allah a yau ɗin nan Allah madaukakin sarki ya taimaka gabana ɗaya daga cikin littafai ne da aka rubuta a musulunci yau kamar shekara 700 da suka gabata ko makamantan haka wanda babban malami al-Imam Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya ya rubuta Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daya daga cikin gagaruman almajiran Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta musu wannan littafi na daya daga cikin littafan tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da aka rubuta kuma shine littafi mafi inganci sake babu kaidi wato kai tsaye ka faɗi wannan magana ka kai to gaciya a musulunci ba a rubuta littafi wanda ya sharhi da fassara tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin ayoyi da hadisai waɗanda ke bayanin ka'idoji na musulunci irin littafin nan ba wannan littafi shine Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad ma'ana guzurin lahira dangane da shari'a ta ainihin fiyayyen halitta Allahu Akbar malamin da ya rubuta wannan khirrijin makarantar Ibn Taymiyyah ne ma'ana Ibn Taymiyyah ya karantar da shi Ibn Taymiyyah ya yi shi hasali ba a taba samun wanda ya lazimci Ibn Taymiyyah kamar shi ba domin a kurkuku daya aka rufe su a inda nan ne Ibn Taymiyyah ya rasu sai bayan ainihin rasuwar Ibn Taymiyyah shi aka fitar da shi Allahu Akbar Allah ya ji kan maza ya rubuta wannan littafi ne dan ya dubi ayoyin alqur'ani da suka yi maganar tauhidi amma in ya tashi fassara su sai ya fassara su a hasken yadda annabi ya fassara su sallallahu alaihi wasallam ya dubi hadisan da suke magana akan tauhidi sai ya fassara hadisan a bisa hasken yadda annabi ya fassara su sannan yazo ya dubi ayoyin da suke magana sallah zakka azumi haji hadisan da suke magana sallah zakka azumi haji sai ya fassara su a bisa hasken rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to da tafiya tayi tafiya sai kuma malamin ya ga cewa to ai tunda ya ce yana kokarin rubuta tarihin fiyayyen halitta ne bai kamata ya tsallake komai ba yazo yana magana akan irin nau'in abincin da annabi yake ci da irin yadda annabi yake ci da irin sa'ad da annabi yake ci da tsarin da annabi ke cin abinci yanzu yana magana suturun annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga takalmi har zobe tun daga rawani har kwaljalle da annabi ke daurawa da mayafi da taguwa da yake sawa yaya fadin hannun rigar annabi yake ya tsawon wandan annabi ko tsawon tufafin shi yake yaya tsawon hannun rigar shi yake a wannan hannu yake sa zobe wani irin zobe yake sawa wani irin rubutu ne a jikin zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana maganar waɗannan har ya koma yana magana yaya annabi ke kwanciya a ina yake sa tafin hannun shi in zai kwanta ta wannan bari ina yake fuskanta ina kafafuwan shi ina kan shi yake fuskanta yaya shimfidar gadon annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi yake jawo mayafi ya lilliba a jikin shi sallallahu alaihi wasallam in yi mafarki ya yake in zai kwanta wace addu'a ya yake alwala yaya al'amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake dangane da tafiya in zai tafiya waɗanne irin dabbobi ne ya hau a rayuwar shi wai su dabbobin ma yaya sunansu waɗanne irin kaloli suke da su yaya annabi ya siye su waye ya bashi wasu daga cikinsu nawa ne annabi ya siya waɗanda ya siya duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai da malamin nan ya zauna ya rubuta shi sarki ya tabbata ga Allah wannan malamin ya rubuta littafin nan ne da ka ya tafi aikin haji don talaka ne bai mallaki dukiyar da zai iya tafiya a dora shi a jaki ko a raƙumi ba don haka ya taso tun daga ƙasar Syria ya taho har Madina ya zo ya fara yin ziyara ga masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bayan ya gama yin ziyara kuma sai ya sake shiryawa ya sake challawa zuwa ainihin kasar Makka sarki ya tabbata ga Allah idan da zan kwatanta maka wannan tafiyar da malamin ya sharara a kafar shi ta kai tsawon daga Sokoto zuwa Calabar ko kuma daga Maiduguri zuwa Lagos a kafa lafiyayye ne kira ce irin ta ƴan mazan jiya sarki ya tabbata ga Allah to abin da ya faru ya taho sai ya hadu da wani wanda ya san shi shine sai ya rage mishi hanya sai ya goya shi akan raƙumi dan haka adadin tafiyar da ya kimanta zai yi da watanninta sai ta zama ta ragu to da ya iso Makka yayi umra ya zauna yana jiran zai yi tamattu'i wato zai yi aikin hajji bayan yayi umra sai yaga cewa wannan lokacin da yake zaune me ya kamata yayi sai ya ce bari ya amfani da wannan lokacin domin rubuta littafin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan littafin gaba ɗayan shi da kai rubuta shi Allahu akbar amma ka ji ikon Allah har yau a musulunci ina faɗin wannan magana ina muƙabalanta duk wanda ke saurare na da wanda duk zai saurare ni nan gaba har yau ba rubuta littafi kwaya daya wanda ya kusa da shi balle daidai da shi balle fi shi game da tarihin annabi ba amma jama'a waɗannan mutanen ne ake muku wa'azi ake cewa ba sa kaunan manzon Allah Allahu akbar wannan na daga cikin zalunci mafi girma a cikin haƙƙin malaman musulunci mutanen da suka fi kowa kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'dal qurunil mufaddala bayan zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba a taba samun mutanen da suka yi wa sunnar manzon Allah tsakanin qur'ani da hadisi da fiqh da larabci da tauhidi da tarbiyya da da'awa da tarihi hidima irin makarantar Ibn Taymiyya ba amma kawai mutanen nan sai aka ijinin su aka yi musu sharri aka ce ba sa kaunar manzon Allah Allahu akbar amma duk wanda ya ce maka ba sa kaunar manzon Allah abu ɗaya zaka roke shi kwantar da hankalinka ka ce ya bude a cikin littattafan su ya nuna maka rashin kaunar manzon Allah kai ya faɗa da ka kawai ya bude don wani ikon Allah shine duk littattafan su da suka rubuta kaf babu littafi kwaya ɗaya da ya bata babu kwaya ɗaya da ya bata kuma zan iya bugin kirji in ce maka a inda nake zaune din nan akwai littattafan da suka rubuta kaf a cikin wannan ɗakin kaf haka a cikin makarantar nan akwai littattafan da suka rubuta kaf a cikin CD kwaya ɗaya na kwamfuta mawsu'at ibn taymiya wa ibn al-qayyim waɗannan mutanen su ne ba su kaunar manzon Allah dan sun faɗi wani abu wanda kai ka gamsu da shi sun ce ba daidai ba ne wannan ba shi ne ma'aunin da ake gane mai ƙauna ko maƙi manzon Allah ba jama'a mun fahimta ƙaunar manzon Allah ta kai Ibn al-Qayyim ya rubuta littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad guzirin lahira ma'ana kana so ka je lahira salin alin to ka bi shiriyar fiyayyen halitta dan girman Allah wanda ya irin wannan shine bai kaunar manzon Allah mutumin da ke cewa in kana son ka tattali guziri da zaka je lahira Allah ya tarfa wa garinka nono yace ka bi shiriyar manzon Allah amma shine bai kaunar manzon Allah ku rinka duban kalmomin da kuke faɗi to wannan littafin da ke gabana wani bangare ne shine mujalladi na hudu daga cikin mujalladai guda shida na wannan littafi a bisa ta hakikin da su malam Shu'aib al-Arna'ut suka yi wa littafin Allah ya gafarta musu wannan littafin malam Tabbah babban malamin su mashhur shine malamin da ya fara daukar wannan littafi ya ainihin ware shi a matsayin at-tibbun nabawi haka ware shi ana bugawa ba haka ba littafin Zadul Ma'ad gaba ɗayan shi yana haɗari amma saboda tsananin fa'idar da ke tattare da wannan juzi'i to yana daga cikin littattafai masu amfani da aka waro shi sai ake buga shi shi kadai wannan littafi ni na koyi karatun shi a hannun malami na Umar al-Fallata Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi mutumin kasar Gombe ne Bafulatanin garin na faɗa ɗan uwan malam Abubakar Siddiq An-Nafati da malam Ahmad Arabi An-Nafati Allah ya gafarta musu baki da yansu ya rasu a garin Madina yau shekara 11 da ta rasu wannan malami masani ne game da ilimin at-tibbun nabawi sannan kwararre ne akan wannan littafin hasali tsirran da ke cikin wannan littafin a bayan gidan shi yake shuka su ya karantar da kai sannan ya dauke ka ya nuna maka tsuran ga yadda abin yake don ka san shi ka san yadda yake a hakika ne muna nan muna karatun wannan littafi ko muna sharhin shi a wannan makaranta ta mu ta Darul Hadisi Salafiya insha Allah. Na dauko wannan littafi ne don ina son in cika mana alƙawarin da ne mana na cewa mecece alkam'a da Allah madaukakin sarki yake bayyana nau'in ko kuma jinsin ta a cikin alqur'ani da yake cewa wa anzalna alaihimul alaikumul manna was salwa, muka saukar muku da man da salwa. Za mu ji menene man din nan insha Allah ta'ala. Amma kafin nan mai saurare dan ara mun kunnuwanka kadan, zan tafi karshen littafin At-Tibbun Nabawi, zan karanto wani abu da al-Imam Ibn al-Qayyim yake fadi dangane da fadlul tibbin nabawi, falalar ilimin likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace qad ataina ala jumalin nafi'a min ajza'i at-tibbil ilmi wal amali. Yace daga sadda muka fara rubuce-rubuce da bayani akan likitanci da magungunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika mun bayyana bangarori masu yawa na ainihin likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ilmance da kuma aikace. La'allal nazira, yace mai yiwa mai nazari, mai yiwa kai da kake karatu cikin wannan littafi, mai yiwa kai din nan, la yazfaru bi kaseerin minha illa fi hadha alkitab, mai yiwa zaka je ka gama yawo kaf a cikin littattafai da aka rubuta game da tibbin nabawi. Domin kafin Ibn al-Qayyim akwai malamai da yawa da suka yi rubutu, akwai al-Imam Abu Nu'aym, akwai dan uwan Ibn al-Qayyim kuma abokin karatun shi al-Imam Az-Zahabi, sannan akwai waɗanda suka yi rubuce-rubuce bayan shi kamar su Suyuti da makamantansu, duk sun rubuta At-Tibbun Nabawi. Yace mai yiwa mai karatu la yazfaru bi kaseerin minha illa fi hadha alkitab, ilmomi game da likitancin annabi mai yiwa mai karatu ba zai same su a ko'ina ba sai a cikin wannan littafi. Wa arainaka qurba ma bainaha wa baina shari'a, sannan mun rinka kokarin nuna maka kusancin likitancin annabi da shari'ar musulunci. Ma'ana likitancin annabi ba likitanci ne wanda aka yi shi a bisa tsari na cewa ba ruwan shari'a ba, don haka duk abin da za a yi sai ne ana auna game da mutuncin shari'a, kaza in za a hada a ci kaza ko a sha kaza ya dace da shari'a ko bai dace ba. Da yace mun rinka kokarin nuna maka kusancin likitancin annabi da kuma dangantakar shi da shari'ar musulunci. Wa anna tibban nabawi, kuma mun rinka nuna maka cewa shi likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, nisbatu tibbi at-taba'iyyin ilayhi, idan aka gwada shi da likitanci irin likitanci na yan boko, aqallu min nisbati tibbi al-aja'iz ila tibbihim, to darajar likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yadda take sama da likitanci na yan boko, to kamar yadda ainihin wato darajar likitancin yan boko take daga ainihin masu maganin gargajiya. To ka fahimci haka, to sai Ibn al-Qayyim yake so ka juya maganar, wato irin yadda likitoci yan boko suke kallon mai maganin gargajiya da idan reni da kaskanci da ganin basu isa ba, to wannan darajar likitancin yan boko in an hada da likitancin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kaskanci fiye da maganin gargajiya a idan likita dan boko. Me kake tunani idan dan boko ya ganka ka ji ka sabara ko ka je ka sassako kaucin kargo zaka sha, kai ne kake sha amma shi kanshi sai ji tsiga jikin shi ta tashi kamar zai yi amai, sai ka ga yana wani yaki haka, kai ne kake sha fa amma shi hankalin shi ya hargitse saboda tsabar ya rena likitancin gargajiya, ya rena maganin gargajiya. To sai Ibn al-Qayyim yace to yadda suka rena maganin gargajiya, to haka kuma likitancin annabi ya rena nasu fiye da yadda suka rena na gargajiya. Ina fata an gane. Sai yace wal amru fawqa ma zakarna, yace al'amarin ma ya wuce yadda muka fadi, wa a'zamu mimma wasafnahu bi kaseerin, al'amarin ma ya wuce yadda muka siffanta shi da yawa, walakin fi ma zakarnahu tanbihum bil yasiri ala ma wara'ahu, sai dai abinda muka dan bayyana din nan to zai fadakar da kai cewa akwai abubuwa masu yawa waɗanda ke bayan shi. Amma fa sai ya ce wa man lam yarzuquhu Allahu basiratan ala tafsil, wanda duk Allah bai azurta shi da iya fahimta wadda za ta tantance mishi abubuwa dalla-dalla ba, falya'lam ma bayna al-quwwa al-mu'ayyada bil-wahyi min 'indillahi wal-'ulum allati razaqaha Allahu al-anbiya wal-'uqul wal-basa'ir allati manahahum Allahu iyyahum wa bayna ma 'inda ghayrihim. Idan har kana ganin cewa akwai gazawa game da maganganun da muka yi, sai yake cewa ga ma'auni falya'lam, to yayi kokarin sanin ma bayna al-quwwati al-mu'ayyada bil-wahyi min 'indillah, karfi wanda yake samun karfafuwa daga wurin Allah. Abinda ake nufi, likitancin Annabi sallallahu alaihi wasallama ilimi ne na likitanci wanda yake akwai karfin wahayi a ciki. Yanzu aka ce maka sha zuma, to karka dauka zuman nan da aka ce ka sha daidai ɗaya take da Ampiclox ko daidai ɗaya take da Panadol. A shi Panadol bincike ne aka iya ganowa, don haka shi kanshi wanda ya binciken zai iya ce maka amma akwai side effect, amma akwai kaza, amma akwai kaza, ko kuma ya ce maka gwada. Amma lokacin da malami ko annabi zai ce maka sha zuma, ba cewa ake gwada ba, cewa ake kasidin ne wannan. Kasidin ba kasada ba, in baka jin Hausa, kasidin wato tabbas yanke, yadda ka san in an yanka reza sabuwa a jikinka za ta kama, to haka tabbas in ka sha zuma tabbas za ta yi magani insha Allahu. Me yasa? Saboda tana da al-quwwatul mu'ayyida, karfi wanda karfin al-mu'ayyida min indillah, daga wurin Allah. Amma Panadol ba shi da wannan, Pengo ba shi da wannan, Kafino ba shi da wannan, APC ba shi da wannan. An fahimta? Sai ce to ka gwada wannan, wal'ulum allati razaqaha Allahu al-anbiya, da kuma ilmomin da Allah ya azurta annabawa. Ka gwada ilimin annabawa da Allah ya azurta su da ilimin waɗannan ƴan boko likitoci. Sai ce wal'uqul wal-basa'ir allati manahahum Allahu iyyaha, da kuma kaifin hankali da Allah ya baiwa annabawa, da kuma ainihin basira wadda Allah ya musu baiwa da ita. To ka tattara waɗannan ka gwada su gefe guda, an gane? Wa baina ma inda ghairihim, da kuma ilmomin da ke wurin wasu waɗanda ba su ba. Wannan kadai zai taimake ka wajen ka iya gane ainihin wato menene tazarar da ke tsakanin ilimin likitancin annabi da kuma ilimin likitanci na ƴan boko. Sai ce wala alla qa'ilan yaqul, ta iya yiwa wani ya ce ما لهدي الرسول صلى الله عليه واله وسلم وما لهذا الباب ني هذا شريعه النبي ده كما شريعه بعد ما غني ان روان النبي ده بعد ما غنين ciwon ciki maganin ulsa maganin cancer maganin diabetes ني روان النبي ده wannan ina shiriya annabi da wannan an fahimta wa zikri qawl adwaya da kuma bayyana magani kaza yana da karfi magani kaza bai da karfi wa qawaninil ilaj da dokoki na shan magani ina ruwan shiriya annabi da wannan wa tadbiri amri siha da kuma tsayawa a lura da al'amarin siha lafiya. Ta iya yiwa wani wannan tambayar, sai malam ya ce wa hadha min taqsiri hadha alqa'il fi fahmi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ba komai ya ga mai irin wannan tambayar ba, sai ainihin wato irin takaitaccen tunanin da yake da shi game da kyakkyawar fahimta ta abin da annabi ya zo da shi. Ai annabi ya zo da komai ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu wata larura jama'a wadda a yau ake fama da ita a duniya sai da ya zama a bisa hasken shiriyar sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam. Akwai maganin ta imma bad'an wa imma ilajan niha'iyya, ko dai tun kafin ta faru annabi ya faɗi ga yadda za a yi a kauce mata, ko kuma bayan ta faru sai da annabi ya zan yana da abin da ya haskaka ga matakin da za a bi. Ka'ida ita ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Amma annabi ya zo da shiriya dangane da kowace cuta, har tuberculosis tarin fuka, har HIV AIDS cutar kanjamau, har komai da ka sani na duk wata cuta da ake fama da ita, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da matakin da ya kamata a ɗauka kafin ta faru ko kuma bayan da ta faru menene ya dace a yi. Idan kaga ka je wurin wani malami ya ce maka babu, to dan ta kife ne sunan shi kenan. Amma in ya ce maka bai sani ba, to sai annabi ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hadisi ne sahihi da al-Imam Ahmad ya ruwaito. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu dawa, ba wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani. Sai ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Haka duk malami na musulunci, in kana da cuta je kaka gaya mai, idan bai sani ba yayi wa kanshi karatun ta natsu ya ce bai sani ba, idan ya sani ya tsaya ya faɗa maka. Amma in ya ce wannan cutar ba ta da magani, to kadai kalma ɗaya ce za mu iya yadda, ko kuma cuta ɗaya ce ko biyu za mu iya yadda, ba ta da magani ita ce tsufa, tsufa cuta ce, haka mutuwa. Waɗannan kam sun zo a cikin hadisi, annabi ya ce ba su da magani. Don haka duk wani tsoho ɗan shekara 70 ko 100 in ya zo wurin malami neman maganin tsufa, to wannan babu, malami ya ce babu, saboda nassi ya ce babu. Idan wani ya zo ya ce ala gafata malam a bani maganin mutuwa, sai malam ya ce babu. Amma bayan nan duk wani abu da ya faru, tinjere ne ya faru, kanjamau ne ya faru, tarin fuka ne ya faru, in baka sani ba kawai ka ce baka sani ba, kar ka tsaya kwana-kwana, in ka sani kuma ka faɗa. Wannan ita ce ƙa'ida ta musulunci. Idan kun fahimci wannan kenan, ashe abin da ake ce maka Ibn al-Qayyim cewa yake hadha min taqsiri hadha al-qa'il fi fahmi ma ja'a bihi ar-rasul, wannan na daga cikin takaitawar da wannan ye wajen fahimtar abin da annabi ya zo da shi. Fa inna hadha wa adha'afahu wa adha'afa adha'afihi min fahmi ma ja'a bihi, domin waɗannan irin cututtuka da magungunansu da bayanin ƙarfin magani ko rashin ƙarfin magani da dokokin amfani da magani da kuma tsarin kula da lafiya, to yana daga cikin ninkin baninkin baninkin abin da ya zo cikin fahimtar karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa irshadihi ilaihi, da kuma shiryarwar da manzon Allah ya zuwa ga yadda za a yi, wa dalalatuhu alaihi, da kuma irin yadda annabi ya rinka nuna ku sha magani kaza lokaci kaza shine kaza, wa husnul fahmi an Allah wa rasulihi, kuma tabbatar da cewa manzon Allah a cikin shirye shi akwai magungunan duk waɗannan cututtuka da tsarin gudanar da lafiya. To duk wanda ya faɗi haka yana nuna yana da kyakkyawar fahimtar sakon da yazo daga Allah da manzon shi. An fahimta mannun yamunnu Allahu bihi ala man yasha'u min ibadihi, wannan baiwa ce wadda Allah yake yin ta ga wanda yaso daga cikin bayin shi. Wannan fasli jama'a Ibn al-Qayyim ya kulla shi shine fasli na ƙarshe na wannan littafi, don bayan ya gama kawo abubuwan kaf sai ga cewa me yiwa wani zai ce kai anya kenan ku musulmi kuna cewa yanzu duk waɗannan larurori da ake fama da su, ciwon ulcer, diabetes, abin da ya shafi kaza ciwon hawan jini, abin da ya shafi ciwon naƙuda, abin da ya shafi zubar da jini, abin da ya shafi ciwon kai, abin da ya shafi migraine, sashin kai yana ciwo, ciwon ido, duk yanzu kuna cewa a cikin shirya annabi, sai muke cewa duka da ninkin baninkin 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 ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zo da waɗannan. Ina fata an gane, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba, in yana buƙatar ya magana a ciki ya je nemi sani. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Waɗannan bayanan da nayi su ya kai ɗan uwa da ke kallo da saurare, na yi su ne a matsayin sharar fage dangane da bayanin fassarar wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa anzalna alaikumul manna wassalwa, mun saukar muku da man. To man ɗin nan nake so zan yi amfani da waɗannan kwanaki da zaka bibi wannan tafsiri wajen fassara menene ake nufi da man ɗin. Kamar yadda na faɗi, malaman mu a ƙasar Hausa Allah ya saka musu da alkhairi suna fassara kalmar mannu da darɓa. To ita darɓa daya ne daga cikin abubuwa da ke zuba a jikin wasu nau'i na bushiyoyi waɗanda sun so su kama da kauci ko kuma sun so su kama da zuma sai kaga ana diba ana sha ba a jikin bishiya nau'i ɗaya bane akwai nau'ukan bishiyoyi da yawa waɗanda suke zubar da darba malaman mu suna fassara alman da wannan darba din wannan fassara daidai ce ba kuskure ba ce sai dai ina son ka gane fassara ce ta kusantar maka da ma'ana domin ita darba ɗaya daga cikin nau'uka ne na alman kamar yadda karatun nan nawa na yau da kuma waɗanda za su biyo baya zai bayyana ita man nau'i ne na abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda daga cikin shi ne ni kuma na ɗauko misalin ɗaya a cikin wannan littafin zan yi bayani ita wannan da zan yi bayani ba darɓa ba ce bahaushe na kiranta daddawa ita ce wani nau'i ne na tsuro wanda yake ɓullowa galibi idan an fara yin ruwa da gwargwadon yadda ruwan sama ya rinka zuwa da yawan tsawa da kwarankwatsa to da gwargwadon yadda kuma wannan tsuro yake ƙaruwa za ka gan shi ainihin yakan fito a bayan ɗaki galibi shi ba a shuka shi a cikin bayanan nan da zan a cikin yau ko kuma kwanaki masu zuwa insha Allah za ka ji malamai na kimiyya da fasaha a wannan zamanin sun yi iyakar ƙoƙari don su sami yadda za su rinka shuka shi amma kuma abin ya gagara an yi yaƙi shukuwa malamai na musulunci suka ce hakan ta faru ne wallahu a'lam domin baiwar Allah ta tabbata akan cewa yana daga cikin mannu din za ka ji menene mannu baiwa ce ta Allah wadda bakai noma ba bakai huda ba ba taki ba komai abin ya fito kuma ya amfanar da kai don ya tabbata baiwa ce wannan abin kamar yadda nace da Hausa ana kiran shi daddawa saboda in ka dube shi yayi kama da ainihin daddawa din da turanci suna kiran shi da sunaye da dama daga cikin sunayen akwai truffle daga cikin sunayen akwai mushroom waɗannan kaɗan daga cikin sunayen da a iya sani na san baturawa na kiran su da su da larabci yana da sunaye da dama sunan da malamai na ilimin tibbi suke kiran shi da shi shine kam'a sai ce sabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qal ya tabbata daga annabi ya ce al kam'atu min al man ita kam'a daddawa to ina ce daddawa fa ba daddawar miya ba dan kai karamin bahaushe dan zamani kar tunanin kai ya takaitu wato wannan suna ne daga cikin nau'ukan sunaye da bahaushe yake kira mai harshen damo wato kalma ce mai harshen damo daddawar miya ana ce mata daddawa wadda ake yin ta da kalwa ko wani abu to wannan daddawa ce ana kiranta daddawa ne don samanta yana kamar yadda ake lailaye daddawa don haka bahaushe yake kiranta daddawa ina fata an gane to shine sai malam yake cewa ya tabbata annabi ya ce alkam'atu min alman ita daddawa tana daga cikin almannu waɗannan ainihin abubuwan baiwa da Allah ya saukar wa bani Isra'il wa ma'uha shifa'un lil ayn ruwanta yana maganin ciwon ido to kun ji wannan hadisi to sharhin wannan hadisi shine zai fito mana da abubuwa da yawa don haka ku yi a hankali kuma ku bi a hankali za ku ji komai game da abin da kuke bukata insha Allah akhrajahu fi sahihaini bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi a cikin littafin su bukhari ya fitar da wannan a wurare uku lamba ta 4478 da lamba ta 4639 da lamba ta 5708 muslim ya fitar da wannan hadisi a wuri daya a lamba ta 2049 annabi ya ce daddawa tana daga cikin baiwar da Allah ya yi wa bani Isra'il kuma ruwanta na maganin ciwon ido qala ibn al-a'rabi al-imam ibn al-a'rabi yace al-kam'atu jam'un in aka ce al-kam'a din to jam'i ne wahidatu kam'u idan guda daya ce sai a ce kam'u idan da yawa ne sai a ce kam'atu wa hadha khilafu qiyas al-arabiyya sai ibn al-qayyim yace to wannan ya saba ma ka'idar da ake yin jam'i a larabci fa inna ma bainahu wa bain wahidihi atta domin tsakanin kaga jam'in da guda ɗayan akwai bambancin ta fal wahid minhu bitta a larabci guda ɗaya ne ake wa jam'i da ta a guda ɗaya ne ake mishi takuri ko kama a ce me kama a ce qaruratu kwalba to jam'i fa kaga sai a ce qarurat ko qawarir an fahimta qawarir ka gani to amma anan sai zama jam'in ne da ta sannan guda ɗaya din babu ta wa idha huzifat kanat lil kana lil jam dan haka da an share wannan ainihin ta sai ya koma ainihin jam'i sai ya ce wa hal huwa jam'un aw ismu jam' shin jam'i ne ma wannan ko kuwa sunan jam'i ne ma'ana shin daddawoyi kenan ko kuwa tattaruwar daddawa shine jam'i ne ko ismu jam'i duk wannan sai yace ala qaulaini mashhurain maganganu ne shahararru guda biyu a wurin malamai ya ci gaba da maganganu wannan duk na lugha ne kika karanta sai yace wal kam'atu ita wannan daddawa takunu fil ardi min ghairi an tuzra tana fitowa ne daga ƙasa ba tare da an shuka ta ba wa sunniyat kam'a abinda yasa ake kiranta kam'a da larabci ma'anar kam'a mai fuya shine ma'anar kam'a da tsuran larabci listitare ha saboda koyewa take wa minhu kam'u shahada balarabe yake ce kam'u shahada wato boye sheda idza sataraha wa akhfaha idan wani ya boye sheda sai a ce kam'u shahada ko kama ash-shahada ina fata an gane kama ash-shahada ya boye sheda kama ash-shahada ya boye sheda wal kam'atu muhtasiyatun tahta al-ardi yace abinda yake faruwa ita wannan kam'a daddawa din nan tana boyewa ne a karkashin kasa dan inda zaka yi mamaki gari ne zai waye kawai sai dai ganta ta fito har ta yi malafatta an fahimta la waraka laha ba ta da ganye wala saqa sannan ba ta da ice wa maddatuha min jawhari ardin bukhariyin muhtaqan fil ardi sannan kalar ta ɗaya da kalar ƙasa nahu satiha yahtaqinu bi bardi shita idan ainihin launin ta ya fito sai ga ta saje da launin ƙasar da ta fito wannan wurin mai sanyi ne sai ga ya dace da yanayin wurin wurin yana da ɗumi sai ga ya dace da yanayin wurin ma'ana yadda wuri yake haka take fitowa sai ta saje kwatankwacin kamar yadda wahainiya ta karikila wato nan mihi amfarun radir ruwan damuna da yake zuba mai yawa in damuna ta take to shi yakan sa ainihin wato irin wannan daddawa ta yawan fitowa fayata wallad sai ta fitowa wayan dafi ya taɓuɓɓugowa na awasafil ardi mutajassida kaga ya cika bayan ƙasa birjik walizalika yuqalu laha judariyul ardi don haka larabawa daga cikin sunayen da sukan kirata sukan kira ta bakon dauro na bayan ƙasa me kake ganin bakon dauro in ya fito a jikin yaro sai caba-caba ko to hakan aka yi ruwa sai ta fito sai ta caba-caba don haka sai larabawa sukan kira ta da wannan don haka ya zo cikin hadisi sahihi wanda al-imamu ibnu maja da ahmad suka rawaito wata rana ta fito sai annabi ya ce su je su ɗiba su yi amfani da ita sai suka ce bakon dauro ne na ƙasa don wannan sunan suna gaya mata tun a jahiliya ba za su yi amfani da ita ba sai annabi ya faɗi musu wannan hadisi cewa tana daga cikin baiwar da Allah ya saukar wa bani Isra'ila kuma tana maganin ciwon ido yana daga cikin sababin zuwan hadisin za mu zo mu samu wannan karatun a gaba nisbatuha bil judari abinda ya sa aka siffanta ta da bakon dauro fi suratihi wa maddatihi ta yi kama da yadda bakon dauro ke fitowa da kuma irin yadda bakon dauro yake caba-caba a jiki لأن مادته رطوبة دموية سبب باقوان دورو إن يفتو شبا شبا يكي إتما سيغة تاي شبا شبا أبا ينكسا تندفع عند الرعف الغالبي باقوان دورو يكا فتو ويارو لوكا تي غالبي سند يكي تاسوا وفي ابتداء استعلاء وفي ابتداء استيلاء الحرارة ألوكا تند ذاتي يفار ينقروا ونماء القوة دكما أينهن واتو لوكا تند يارن يكي قوكارن حتى كارفين قروشيا haka a lokacin da damuna take fara fitowa a zubar da ruwa mai yawa ƙasa tana cikin ɗumi ruwa ya je haɗu da shi a irin wannan lokacin take fara fitowa sai ce wa hiya mimma yujad fi rabi' tana daga cikin abubuwan da ake samu a lokacin zubar ruwa sosai ya ake cin ta sai ce wa yu'kalu nay'an wa matbuha ana iya cin ta a matsayin danyarta kuma ana iya cin ta in an dafa ta kaji ko ana cin ta danyarta ana kuma iya cin ta bayan an dafa ta kaga wannan shike tabbatar maka da tabbatar ita mannu ce cewa baiwa ce don duk abin da yake baiwa to kuma aka ce dole sai an yi wata wahala zai ciyu to kuma kaga ya zama akwai aiki kenan dan haka ana cin ta danyarta kuma ana iya cin ta bayan an dafa ta wato sammiha al-arab larabawa na kiranta suna da nabatar ra'di nabatar ra'di wani lokaci kuma ku kiyaye nabatal ardi tsuro na tsawa saboda yana yawan fitowa in ana tsawa wani lokacin kuma ku ji larabawa suna kiranta banatul ardi ka canza yadda dugon yake nabat tsuro to banat din larabawa suna kiranta yan matan kwarankwatsa wato in kwarankwatsa tsawa ta yawan sauka sai su fito suna kiranta banat suna kuma kiranta nabat ina fata an gane li'annaha taksuru bi kasratiha saboda wannan tsuro yana yawan fitowa in ana yawan tsawa watan fatiru anha al-ard kasa tana yawan tsatsagewa wa hiya min at'imati ahli al-bawadi na daga cikin abincin da mutanen kauye suka fice wa taksuru bi ard al-arab yana yawan fitowa a kasar larabawa haka kasashen suriya haka kasashen masar ina fata an gane a kasashen turai ku kiyaye wannan bincike ne da nayi a kasashen turai a yau ta fi fitowa a kasashen faransa da kasashen italiya a waɗannan kasashe daga cikin yankin turai suka fi fitowa wa ajwaduha mafi kyau daga cikin irin wannan daddawar ma kanat arduha ramliya inda ya zama kasar tana da yawan rairayi to kasar da take da yawan rairayi to idan daddawa ta fito a ciki to ta fi kyau kalilatul ma wanda take da karancin ruwa wanda yake taskantuwa a kasa ku kiyaye wannan sai ce wahiya asnaful ita daddawa din iri-iri ce ba iri ɗaya ba ce minha daga ciki sinfun qattalun akwai wanda an ce yana kisa ku kiyaye dan kar ka ji an ce ana ci danye ka je gobe ka gabza shi yasa za mu zo mu kawo muku ka'idoji shi yasa na ce kar ka rubuta wata tambaya tukuna ka haƙura sai ka ji na yi landing daga karatun nan don karatun zai zo ya fassara kanshi ta iya yiwa ka ce to abin da ya zama baiwa ne kuma me yasa daga ciki yake kisa ka yi haƙuri akwai amsa amma dai abin da ake ce maka nau'i-nau'i ne daga ciki akwai wanda yake kisa kun ga wannan hadisin da muke sharhi Abdullahi da Salih ƴaƴan Ahmad ibn Hanbali suna yara sai suka karanta hadisan suna karantawa irin dan takifanci na ustazu basu je sun tambayi malamin su ba baban su sai suka je suka dauka sai suka matsa ruwan a idan su kwana da kwanaki sai suka daina gani basu bincika ba ya ake amfani da shi annabi ya fadi amma yaya sai masana su za su ce ga yadda an ce maka zuma na maganin ciwon ciki ya ake shanta sai ka tambayi masana an ce maka panadol yana maganin kaza sai ka tambayi masana ko kun fahimta dan haka ƴaƴan Imam Ahmad ne da suka karanta wannan hadisin kawai shikenan sai suka dauka sai suka matsa a ido sai daina gani sai matsa daya sai daina gani a Salihu yaya kana da ice a kai ni ma ice lokacin kuma aka nemo Imam Ahmad dole yanzu ne za a nemo malami ya fatawa ya za a yi saboda haka ku kiyaye daga ciki akwai nau'in da yake qattalun mai kisa ne ya ake gane shi sai ce yadribu launuhu ila al-humra shine wanda yake ja zaka gan shi ja don ka ci shi yana kisa yahdusu li ajlihi al-ikhtinaq yakan shake mutun yakan makara mutun idan mutun ya ci shi kawai sai ji makara ta kama shi daga nan sai walakir sai lahira wa hiya baridatun rutba fi darajati thaniya radi'a lil ma'ida idan kaci yakan cutar da uwar hanjinka sannan bati'atul hadm ciki baya iya narka shi in ka ci shi baya iya narkewa kamar ka ci cingan ka san galibi in ka ci cingan yaya akwai matsala an gane wa idha udminat wa awrasatil falunja qawlanj idan aka ci yakan haifar da ainihin murdewa uwa hanji wa sakka da kuma kirci kuraje su fito maka a jika kai ta susa wal falunj da kuma jiri yakan haifar da jiri ruj'ul ma'ida da kuma murdewar ciki wa asrul bawl yakan hana fitsari zuba in ka ci war ratba aqall dararan min al yabisa sai dai kuma danyen yafi saukin cutarwa fiye da busasshen busasshen baya cutarwa kamar yadda danyen yake wa man akalaha duk wanda zai ci ga shawaran masana falyadfinha fi at-tin ya samu tabo ya ainihin saka a ciki arrafat danyen tabo ya saka bayan kwana da kwanaki in ya gama sanyi taban ya gama kashe harara zafin da ke cikin shi sannan wayaslaquha bilma ya dumama da ruwa wal milh ya kawo ainihin gishiri ya sa wasa'tar ya kawo labsir ya sa in ba labsir ba ya samo ainihin abin nan menene garafini ganyen garafini ya samu ganyen garafini ya sa in zai dafa waya'kuluha bizait sannan in yazo ci ya ainihin sanya mai kamar man gyada wattawabilil harra da kuma yaji wanda yake mai zafi kun ji hanyoyin da ake ci in har zaka dafa shi ganyen shi ka ci shi kaji yadda ake sai ce la anna jawharaha ardiyyin ghaliz saboda irin ainihin wato sinadaran da ke jikin ƙasa to yana tattare da shi kuma ƙasa an san tana da sinadari wanda yake mai kaushi ɗanɗana ƙasa ka ji tana da daɗi tana da sauƙin haɗiya to waɗannan irin components waɗannan sinadaran na ƙasa haka yake biyo jikin wannan daddawa sannan wa ghidha'uha radi cin wannan abun ba shi da daɗi ina fata an gane lakin fiha jawharun ma'i latif ya dullu alaihi khiffatuha sai dai kuma da yake akwai ɗan ruwa-ruwa a ciki to shine wani lokacin yake da sauki wal iktihalu biha nafi'un idan mutum yayi tozali da shi yana amfanarwa in ya sa a ido min da'afil basr in yana fama da raunin gani war ramdil har idan yana fama da ainihin hakiya mai zafi to duk kun ji waɗannan ka'idojin ko malamai ne suke maganganu ka tsaya an ka bi su a hankali za su zo su faɗa maka ya ake amfani da su dan kar ka ji an ce ana amfani ana ɗigawa shine su Abdullahi suka yi da su Salihu an gane suka ɗiga shine suka samu matsala an fahimta jama'a wa qad i'tarafa fudala'ul atibba ƙwararrun masana daga cikin likitoci su kansu sun yi furuci bi anna ma'aha yajlul ayn cewa ruwanta ita wannan daddawa yana wanke ido ido yayi fas wa mimman zakarahu al-masih al-imam al-allama al-masih ya faɗi wannan a cikin littafin shi wa sahibul qanun da kuma ainihin as-sayyidur ra'is mai littafin al-qanun wa ghayruhuma da wasu ainihin malaman kamar ainihin waɗanda ibnu qayyim zai zo ya faɗi anan gaba jama'a kun ji wannan magana dan yi hakuri malam aisha sa nace ku yi hakuri tukuna duk mai tambaya ku yi hakuri tukuna idan ka gama darasin za ka ji kana da tambaya ko kuwa ku dai haƙuri waɗannan yanzu za ka ji ya faɗi ga abu ne Allah ya saukar da su a matsayin baiwa amma kuma kai yanzu nan da aka karanto sai ka ji cewa mafi yawancin abin aka yi amfani da shi matsala ne to zai bayyana maka ka kwantar da hankalinka ka yi haƙuri wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama to fassarar magana annabi wadda ita ce aka zo fassarawa sharar fage ne yayi din maganganun da muka karanta yanzu ne za a fassara magana ta annabi da yace alkam'atu minal man ita daddawa tana daga cikin baiwa da Allah ya wa bani isra'ila wannan magana fihi qaulan tana da maganganu guda biyu da malamai suke ahaduhuma daya daga ciki annal manna allazi unzila ala bani isra'il lam yakun hadha alhulu faqat ka sani da cewa malamai suka ce magana farko ita wannan mannu da Allah ya saukar wa bani isra'ila ko to ba ita ce wannan daddawar kadai ba ba wannan daddawar ce kadai ba bal ashiya'un kafira abubuwa ne da yawa Allah ya saukar musu manna Allahu alaihim biha minan nabati allazi yujadu afwan, wanda yake suna daga cikin abubuwa masu yawa na tsirai wadanda Allah ya saukar musu. To ita wannan daddawa tana daya daga ciki ne. Yujadu afwan, wanda ake samun shi kyauta, min ghairi sun'a, ba tare da ka noma ba, wala ilajin, ba tare da ka sa taki ba, wala harsin, ba tare da ka je ka yi girbi ba. Afwan shine ma'ana afwan, haka ake samu a banza, haka siddar, an gane. Sai yace fa innal manna, domin ita kalmar mannu din nan masdarun bi ma'anal maf'ul, masdari ne na sunan abun. Manna ya munnu mannan, amma ma'anar shi maf'ul, ma'ana baiwa ko, to abin yin baiwa. Ai mamnunun bihi, wato abin da Allah ya musu baiwa, Allah ya saukar musu da waɗannan abubuwa ne na baiwa. Fa kullu ma razaqahu Allahu al-'abda, duk wani abu da Allah ya arzurta bawa, afwan bi ghairi sababin min kasbin minhu, wanda bawa ya same shi haka siddan bai yi wani aiki ba, wala ilajin bai yi wani noma ba, bai sa taki ba, ba girbi ba komai, fa huwa mannun min Allah ta'ala alaihi, to baiwa ce wadda Allah ya mai. Li'annahu lam yushbih kasb al-'abdi, domin bai yi kama da wata wahala ta bawa ba, wa lam yakdirhu ta'bun, sannan wani kwazo wanda zai gajiyar da bawa bai gabata ba al'amal. Fa huwa mannun mahdun, dan haka baiwa ce tsantsa. Yanzu Ibn al-Qayyim anan fa duk bayanin da yake maka ko, yana son ya bayyana maka ne da Allah ya ce wa anzalna alaihimul man, alaikumul man ko, to mannu din yana son ya ce maka ba tsuro daya bane, tsirai ne da yawa Allah ya saukar musu a matsayin baiwa. Dan haka wannan da muke sharhi daya ne daga cikin su, ba shikenan ba. Sai ce wa in kanat sa'iru na'amihi, ko da ike sauran ni'imomin Allah ma mannan minhu ala 'abdihi, baiwa ce Allah ya bayin shi, amma fa khassa minha ma la kasaba lahu fihi, sai Allah ya kebe waɗanda bawa bai yi wata wahala ba su, sai ya kira su baiwa. Wala san'a bismil manni, bawa bai yi wani aiki ba, sai Allah ya kira waɗannan a matsayin su ne mannu baiwa. Fa innahu mannun bila wasitatul 'abd, domin wannan baiwa ce ta faru ba tare da wani kwazo da bawaye ba. Waja'ala subhanahu qutahum, to sai Allah mai tsarki ya sanya wannan shine abincin bani Isra'il, kun gane, bitti a lokacin da suka shiga cikin imuwa a cikin wannan rairayi da Allah ya je ya aje su bayan an tsallakar da su daga Fir'auna. Kun fahimta jama'a? Sai Allah ya sanya abincin su ya zama alkam'atu, ita ce wannan daddawar, wahiya ta komu makamal khubs, an ba su ita ne a matsayin, ita ce kamar biredi, ku kiyaye, ita ce kamar matsayin biredi. Wa ja'ala udumahum, sai zama mahadin wannan biredin as-salwa, shine wannan nama na waɗannan salwa na yan shila. Ina fatan kun fahimta. Wahiya ta komu makamal lahm, dan haka naman yan shilan nan sai zama shine matsayin nama. Wa ja'ala hulwahum, sannan sai zama alewa, abubuwan zaki da za su rinka diba kuma abdullin lazi yanzilu ala al-ashjar, yayyafi da yake sauka akan bishiyoyi. Ya komu lahum makamal hulwa, shine yayyafin in ya sauka sai kuma ya rinka juyewa, yana zama ainihin a matsayin alewa wanda suke cira daga jikin ainihin bishiyoyi, shine darba din. Dan haka in ka fahimci wannan bayanin ku natsu da kyau, kenan yanzu kaga alkam'a, alkam'a ɗaya daga cikin nau'i ne na tsirran, sannan kuma ita darba, darba ita kuma tana fitowa ne a jikin bishiyoyi, suna diba suna sha a matsayin kama alewa, kama abin zaki. Amma dukkan su a matsayin menene? A matsayin mannu. Kaga yanzu mun ji kenan a ƙarƙashin fassarar nan nau'i biyu na mannu, ita wannan daddawa tana daga ciki, sannan kuma ita darba din tana daga ciki. Kaga ka fara fahimtar kenan, ashe fassara mannu da darba, to an dauki misali ɗaya ne daga cikin misalan mannu kawai an fassara. Haka kuma fassara mannu da daddawa, kam'a, shi ma an dauki ɗaya daga cikin misalai ne na mannu an fassara. To a irin ilimin tafsiri da muke magana haka, ko to daidai ne, ba kuskure bane, ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. dan haka sai ce fakamula ko aishuhum, dan haka sai rayuwarsu ta kammalu. Ina fatan kun fahimta. Kun ga na farko ga biredi shine ga abinci mai nauyi, sannan ga me, ga ainihin nama, sannan ga me, ga kuma alewa sweet. Kaga in rayuwa ta hadu haka ko, to abubuwa da yawa sun hadu. To bari ka gane daga cikin hikimar ane ana tafiya. Wannan dake hannuna jama'a na daga cikin misalin ita wannan kam'a din, kaga yadda ake mata a zamani. Wani kamfani ne a kasar Malaysia wanda in Allah ya so nan da yan shekaru daya ko biyu ko watanni, idan wannan pharmacy namu na nan ya fara aiki, za a rinka samun irin waɗannan magungunan a ciki. Don na yi wa pharmacy din register da wannan kamfanin, zan baka website din, kai ma za ka iya zuwa kana da pharmacy kaje, in ma baka da pharmacy za ka iya zuwa kai register, kai ma ka rinka zuwa kasar Malaysia kana tahowa da shi. In ba haka ba sai ka rinka tura musu kuɗi suna ainihin turo maka. Wannan na daga cikin gari busasshe na ita wannan kam'a din, wannan daddawar ka ganta yanzu, kaga yadda take din nan a haka. To yanzu a haka, daga ƙarshen darasin nan zan zo in faɗa maka a haka, yanzu in aka zo sai a faɗa maka misalin yadda za a yi wasu amfanin, ba kowanne ba. Don yanzu haka na baka ita, eh gata an baka ita ce, yanzu nan ba ta da wannan illar ta in ka ci za ka mutu, ba ta da shi, ba ta da wannan illar na in ka sa a ido za ta makantar da kai, ba ta da shi. To amma ya za a yi amfani da ita, sai an koya maka. To in kai hakuri a ƙarshen darasin nan duk za mu zo da bayani. To da yake wannan kamfani ne na malamai masana a ƙasar Malaysia, sai suka fitar da irin ingredients, irin sinadaran da ke cikinta, ko irin components, sinadaran da ke cikinta, wato ba an sa mata komai ba ne, ita ce zalla a nan. Aka shanya ta, ta bushe, aka sarrafa ta. Za mu faɗi a cikin karatun nan za ka ji yau shekara 700 Ibn al-Qayyim ya faɗi yadda za a sarrafa ta. Yadda in aka yi wannan sarrafawar sai ta koma kamar haka, to ba za ta cutar ɗin ba. Amma fa ka ji a nan da farko yana ce maka ka ji za ta kashe ka, za ta murɗe maka ciki, za ta huda ka. To amma kaga gashi na haɗiya, ka gani lafiya ƙalau. An fahimta jama'a? Daga cikin abubuwan, idan kai ɗan boko ne wanda kai ko health science ko kaza kaza, gashin ka karanta za ka ga a ciki akwai energy, akwai protein, akwai calcium, akwai carbohydrate, akwai duk wasu sinadarai da ake nema na gina jiki da lafiya, akwai a ciki. Amma fa ita ce 100% nan, ba an haɗa ta da komi ba ne. Sannan ana haɗa-haɗan magunguna a yau dewa da ita wannan da ka gani. Ni kaina dewa nakan haɗa wa wasu magunguna da ita, sai dai kuma don Allah zan ba da uzuri irin uzuri.